Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Jam'iyyar APC ta tabbatar wa shugaba Buhari tikitin takarar 2019 ba hamayya. Sakataren jam'iyyar mai malabu ne ya gwada shugaba Buhari.
Tafiyar da kasan nan da shugaba Muhammadu Buhari yake yi shike tallata jam'iyyar nan. 2015 din nan da kudi za ta yi tasiri da shugaba Muhammadu Buhari bai ci zabe ba.
Hukumar zabe ta fitar da jadawalin zabe har shekara ta 2055. Aliyu Bello ne kakakin hukumar.
Lokutan da za a yi zabe, in za a tsaya da shi a ranakun ya zama ranar Asabar ta 2 ta watan Fabrairun shekarar zabe.
Dan shugaba Buhari, wato Yusuf, ya dawo gida daga jinyar hatsarin babur da ta kai shi a riketare. Karshe da gwamnatin Najeriya ta ba ministoci umarnin rantsar da shugabannin hukumomin gwamnati 209 bayan samun cikas na sanya sunayen marigaya ga minista Hadi Sirka.
A faɗi sunayensu kuma a kai su mukamansu kuma su gaba da aiki.
An gudanar da taron farfaɗo da tafkin Chadi da ya tsulance. Nasira da Maidika, muryar Amurka daga Abuja.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, wanda zai gabatar da kashi na ɗaya na jawabinsa yau, da kuma Rabaran Audu Bakwai daga Katsina, wanda zai maimaita jawabinsa. Ga Sheikh Kabiru Gombe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da nake so ku ƴan uwa ƴan arewa ku fahimta shine da bangiji madaukakin sarki ya ajirmu a wannan yanki na duniya na arewa Najeriya, kuma ya ajirmu musulmi da kristoci. Haka ubangiji yake so ya mun zauna kuma mun zauna lafiya shi ya ajirmu. Inda ubangiji yana so ya ga musulmi zalla ne kawai a wannan yanki, yana iya ajirmu musulmi zalla. Idan kristoci zalla yake so ya gani a wannan yanki, yana iya an kristoci zalla. Amma ya zama ga wasu sassa na duniya, amma mu ubangiji haka ya zaɓa. Babu wani dalili ko na hankali ko na addini ko na shari'a sa musulmi a gashi yana faɗa da kirista ko kirista na faɗa da musulmi, balle a kai ga kashe juna ko kuma a kai ga kone-konen dukiya. Amma da kai baya a tashi daga rayuwa ta ɗan adam a koma ma wata irin rayuwa daban. In ka ga musulmi da kirista ana faɗa, to ɗayan uku ne ya faru. Abu na farko ko dai shi musulmin bai san musuluncin ba. Abu na biyu ko kristan bai san addinin sa na kirista ba. Abu na uku ko kuma akwai wani mugu a gefe saboda buƙatarsa ta duniya ko buƙatar sa ta siyasa ko wata buƙatar sa ta daban ta ya cutar da wayannan ɓangarori guda biyu, a nan ne za a yi haɗa su faɗa. Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, ya ce wa ta jidanna a ƙarabahum mawaddata lillazina amanu lillazina qalu inna nasara. A dukkan al'ummar da ake da su a duniya, Yahudawa da mushrikai da Majusawa da sauran al'umma, sai Allah madaukakin sarki ya ce babu waɗanda suka fi kusa da musulmi wajen nuna soyayya da ƙauna, Allah madaukakin sarki yake kamar kristoci. To idan haka ne, ban ga dalilin zai sace kirista da musulmi suna faɗa, in dai ba mai nuna wa musulmi da ƙauna da soyayya kamar kirista, kamar da Qur'ani ya tabbata. Dalili na gaba, Allah madaukakin sarki yake zalika bi annahum kafifina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Allah madaukakin sarki yake dalilin da sai ake fitar zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da ƙauna da zaman mutunci tsakanin musulmi da kirista, shine a cikin kristoci akwai masu ilimi. Kenan duk al'ummar da aka saki da ilimi ba a santa da neman tashi hankali ba. Jahilci shi yake kawo kashe-kashe, jahilci shi yake kawo faɗa, shi yake kawo kone-kone ba ilimi ba. Dalili na uku, sai Allah ya ce rubanan, a cikin kristoci akwai masu ƙoƙarin bauta. Duk wanda yake so ya kaɗaita ya bauta wa Ubangiji ba zai nemi a yi rigima ba, domin ba a samun damar yin bauta ga Ubangiji sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai Allah ya ce annahum la yastakbirun, sannan kristoci ba masu girman kai ba ne. A ƙa'ida mutumin da ke da girman kai shi yake da wahalar zama, shi yake da wahalar sha'ani. Zama da shi sai an samu cece-kuce, zama da shi sai an samu rashin kwanciyar hankali, sai an samu rashin zaman lafiya. Allah yake su kristoci ba su da wannan magana. Ashe wannan yana nuna muku kirista ya san addinin kristanci, musulmi ya san addinin musulunci, ba dalilin da zai sa su fara tsakani. Bayan wannan, Allah madaukakin sarki da ya zo ya magana a kan alaƙar musulmi da kiristoci da yadda suke zama. Allah ya yi magana akan Annabi Isa ɗan Maryam, sai ya ce wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'afatan wa rahma. Allah ya ce waɗanda suka bi Annabi Isa ɗan Maryam, ka ga su ne kiristoci. Sai Allah ya ce mun sanya a cikin zuciyarsu, mun sanya tausayi. Ya za a yi mutumin da Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa a ce zai iya kwantar da ɗan adam ya yanka? Wannan ba zai yi ba. Ya za a yi mutumin da Allah ya sanya tausayi a zuciyarsa a ce zai ɗauki wuta ya saka ya kora zuciyar ɗan adam? Wannan ba zai yi ba. Allah yake to mabiya Annabi Isa Allah ya sanya tausi a cikin zuciyarsu wa rahama sanan Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsu wanda ka shaida yake da Allah yake bayarwa akan cutoci wajen alaƙar su da musulmai a cikin alƙur'ani mai girma Allah yake ya sanya rahama da jin kai a cikin zuciyar wanda suka yi Annabi Isa idan haka ne ban ga yadda za a yi a samu rigima tsakanin irin waɗannan mutane da waɗanda suka yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan a cikin suratul Maida da Allah ya zo magana akan alaka tsakanin musulmai da kafirta sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal muhsanat min al mu'minat wal muhsanat min al mu'minat min qablikum Allah yake kaman yadda musulmi ne halatta ka auren musulma yar uwarka to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya na halatta maka aurenta
shi kuwa rabaran Audu bakwai cewa yi
assalamu alaikum ɗan uwana ɗan Najeriya ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna in an kashe Bahaushe an kashe dan Najeriya idan an kashe dan Jikun an kashe dan Najeriya in an kashe Bahillaci an kashe dan Najeriya don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa hakinsa hayanin da ke faruwa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi dukkanmu muna buƙatar juna saboda haka hakuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin yan banga da barayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a ba shi rashin gaskiyar shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi ba daɗi ka ji can kwaram haka to duka dai Najeriya ce wannan shugaban ƙasa muna mashi addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da ƙasar lafiya wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya mu sai hukuma kuma Allah da ya mu kuma shi yasa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin kai hukuncin da ya kamata shugaban kasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnati ya kamata ku basa ku ku yi abin da ya kamata a da nan nake kira da iyaye a kwafi ƴaƴa ƴaƴa su yi abin da ya wajaba ƴaƴa mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana